يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهك بيبا قول مهاتم بياني كدا قول مهاتم بياني كدا
yanzu haka a gidanki da kike nan gidanki ce ba daidai ba aikin da kike aiwa tana iya kiran hukuma ba dan komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati tandayi ne dan kare kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a hada baki kamar yanda informa suke
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Batun matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya wani abu ne da ya zama sananne a kasashen duniya. Sai dai garkuwa da jama'a musamman mata da 'yan makaranta da ke ƙara ta'azzara ya tada hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar. Yau ma, shirin domin iyali yana tare da Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata, wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku a Najeriya. Madam Tasi ta fara bayani kan dillalan zaune da ke hada baki da masu garkuwa da jama'a lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau.
Akwai waɗanda kuma kidnap na biyu suke cewa to ai ko a hukumar ma an ba a rasawa. Sai a ce an ji mijina ya zauna a gida to shine ya je kira hukuma to hukumar ma ai da sanin su da sanin inda suke don me muke bata lokacinmu na zuwa neman su. Abubuwa kamar haka abun ya haɗu ne da waɗanda suke dajin da waɗanda suke gida waɗanda ake tunani suna da hankali su ma ba hankalin ba ne wani ma sai abin da aka faɗa ina dajin nan wata kanuwata ta zo mai kama da ni aka ce ya ta ce a nan dajin suka tambaye ni cewa don me na musu karya wai ɗayana ba sa gida ai ga shi nan ma an ga watan a gida. Don haka ne akwai masu irin wannan kuma informant suna nan da yawa da wani yana dariya da kai amma yana gaya ma waɗansu a can wai a zo a ɗauke ka yanda muka na gano kenan kuma amma na yadda da malam kuma a maganan shi yana cewa ba maganan talauci ba kwanan nan muna wani taro muke cewa ya kamata mu fita a Najeriya muna gaya ma juna gaskiya idan mutum ya taka doka ya taka doka ba karaman doka ba karaba ba da dukkan mu mun taru muna faɗa ma juna da ya taimaka amma kamar yadda na ce da fari ko da waɗanda suke daji suna daji akwai waɗansu a cikin gari da suna gaya musu duk abin da ke faruwa da abin yanda za a yi har ma su faɗa an kira police sun ji police sun zo gida to duka informant suna ciki.
To ranka daɗe babu shakka su waɗannan da suke garkuwa da mutane kowa ya sani cewa suna amfani ne da wannan na'ura ta sadarwa zamani ya kai ga duk inda aka yi kira duk lokacin da aka yi kira za a iya sanin ina ne aka yi kira wani lokaci ne aka yi kira kai jami'in tsaro ne menene yasa su suke iya yin amfani da wannan wayar salula su kira su bada inda za a kai musu kuɗi nan ai ta cinikin ran mutum amma kuma hukuma ba ta iya bin wannan hanya har a san inda suke a ɗauki mataki menene yasa ba a iya ɗaukan wannan matakin.
To a hakikanin gaskiya wato an baro shiri ne tun rani ba don komai ba misali kamar yanda na ce ɗazu cewar sun tsaga ne sun ga jini idan har mutane suka yi aikin a sha aka kama su aka hukunta su ko kuma in suka san cewa lalle lalle azimu akwai abin da zai biyo baya kuma wanda zai biyo bayan ba abu ne da zai musu dadi ba za su so ba to bugu da kari shine wato akwai wani abu a turance kamar da zan ce policy somersault shekarun baya da suka wuce akwai tsohon minista na sadarwa da tattalin arziki na zamani ya gabatar da wata kasida inda nake ba da shawara kuma yayi magana ga wasu matakai da aka dauka na rijistar masu amfani da waya to hakikanin gaskiya a lokacin da aka taso da abin da kaimi yayi tasiri so domin kahin she kauye kai ga mutuwa ya kira shi har yayi fatawa ga alama wannan matakai kin gaya musu ciwo ya dakile wasu abubuwa da suke to amma abin takeici sai kasance ba a ci gaba da haka ba so amfani da hanyar sadarwa ta zamani da kayan aiki na zamani inda an ci gaba da amfani da su da abin zai tasiri. Misali, in kika yi la'akari da yau idan ka je banki daidai ko in ga kuɗi sun kai miliyan ɗaya sai ka sa yatsa kai menene idan ba ma banki ba in je za ka karɓi lasi sai ka an ɗauke ka hoto kai hata wayar kanta. To sai ya kasance duk waɗannan abubuwan ina suke. Kin ga kamar kasashen da kuke nan Amurka ba wai ba laifi ba amma idan aka yi laifi ba za a daɗe ba. Za ka ga an kama mutum ba dan komai ba. Farko ma ga suskar bincike shi duk wani mai laifi yana barin shi daida sai dai in ba bincika ba. Shi yasa su ba bokaye suke da su ba kawai tsabagen bincike ne. Misali, daidai da su ma kila za ta faɗi ko yawu ko sahu kai hata zuwa kai akwai sanda mazancin sauro ya ciji mutum aka gwada aka yi amfani da wannan DNA. To kin ga waɗannan ba ma da su. To ba ma wannan ba ainihin su kansu jigajigan ayyuka wato institution ba a inganta su ba yanda za su yi aiki. Misali, in kike la'akari da bangaren shari'a kamar wani Evans yau shekara nawa da kama shi mutum da ya halaka Allah kadai ya san yawan su da ya kuma sata Allah kadai ya san yawan su amma ina kusan shekara bakwai har yanzu ba a yanke mai hukunci ba. To kin ga waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri da cewar haka. To amma idan ba a yi amfani da waɗannan kimiyya ta zamani ba gaskiya akwai matsala. Yanzu haka galibi akwai yanda ko da ma ba jami'an tsaro ba idan har mutum ya bude waya in kana Google wata sa'a za ka gani akwai wani kwanaki ana ganin yana tsakanin kilomita 10-15. So me zai hana a kawanci so sai ya kasance ba ma jami'an tsaro. Sannan baya ga wannan shi kanshi dan Najeriya ba a horatar da shi ba ta fuskar tsaro. Wato misali ba wai sai kayan aikin sarki ba a yanzu haka a gidanki da kike nan idan kike ba daidai ba aikin da kike kaiwa tana iya kiran hukuma ba dan komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati tandayi ne dan kare kima da rayuwar wasu. To amma nan za a ga ana laihin ma da su za a hada baki kamar yanda informant suke bugu da kari su kansu wasu galiban matsanan waɗanda suke aikin ba su sama kai ne daga ainihin su waɗanda haƙƙin su ne ya rataya a wuyansu su kare rayuwa da dukiyoyin al'umma da sauransu. So su suka sa aka sami waɗannan abubuwan kuma idan har za a yi maganin wannan abu har sai an kai ga haka. To amma abu mafi a'ala shine rashin haɗin kan 'yan ƙasa yanda za su zama tsintsiya maɗaurin kiɗe kuma su fuskanci alƙibla ɗaya. Misali, idan aka ce wannan matsala ce ta tsaro kowa alƙibla ɗaya babu wai wannan jam'iyyar suke gwamnati wannan a'a 'yan adawa ne a'a wannan ɗan arewa ne ko wannan ɗan kudu. Misali, kin ga kamar sanda aka saci yaran makarantar Chibok a lokacin gwamnatin tarayya bata ma yadda ko shugaban kasa a lokacin bai yadda cewar an yi wannan aikin ba. Gani yake kawai siyasa ce amma kin ga akalla gaskiya ta hito. Amma a lokacin da Allah ya sa 'yan kasa ba alƙibla su daya kuma akwai shugabancin ya nuna hakan nan da kin ga ai ba ai haka ba. To galibi wata sa ana sa siyasa ta fuskar tsaro. To kuma idan ba a yi mu hankali ba waɗannan abubuwan za su kai mu fiye da yanda mawuyacin halin da muke ciki saboda ana cikin ba karama a koba ake ciki ba saboda ba ka iya zuwa gona yara ba su iya zuwa makaranta ba ka iya yin ibada.
To bari mu koma kan batun rawar da al'umma za ta iya takawa. Madam Tasi, ana cikin al'umma kuma zahiri akwai rahotanni da muka gani da hirarraki da aka yi da mutane da aka gano ma cewa waɗansu su da kansu suke makircin a sace su al'umma su biya kuɗi ko dangi su biya kuɗi su kashe mu raba da waɗanda suka yi garkuwa da su. Wace rawa al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan wannan matsala? Sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Burgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka da Madam Tasin Digata sai kuma Dadi Balewa daidai ta sautin shirin. Masu iya magana suka ce ka sayi gaskiya kada ka sayar da ita kuma in ka ji zuba miya cinikin tuwo ya kare kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari. Da alheri.
Ai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bai.